مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al-Imam al-Bukhari dake nan rijiyar Zaki a nan cikin garin Kano a wannan yammaci na Laraba daren Alhamis yau 27 ga watan Safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1437 wanda kuma yake daidai da 9 ga watan 12 miladiya ta 2015 a wannan majalisi na mako mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai sura al-wabil as-sayyib min al-kalim at-tayyib wallafar shamsuddin abi abdullah muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziya wanda ya rasu hijran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama tana da shekara 751 wannan kuma shine darasin mu na 12 idan ba a manta ba mas'alar da malam yake magana akan ta ita ce mas'alar mutumin da yayi laifuffuka daga baya tuba to shin bayan ya tuba kuma ya zan mai gaskiya a cikin tubansa to shin laifuffukan da yayi din nan wato ayyukan da yayi za a wato ayyuka bayan an rusa masa ayyukansa saboda wasu laifuffuka da yayi to shin bayan ya tuba za a dawo masa da ayyukansa na kwarai ko ku a sun tafi kenan sai dai ya nemi sababbin wasu ayyukan amma waɗancan sun rabu da shi kenan kamar yanda mas'alar ridda ta kasance malamai suka tattauna akan ta cewa mutumin da yake musulmi sai ya aiwatar da ridda akan sa sannan kuma daga baya tuba ya dawo musulunci riddarsa da yayi ta rushe masa abin da ya gabata to shin bayan dawowarsa musulunci ayyukansa da yayi kafin ridda din nan za su dawo ko ba za su dawo ba ayyukansa na kwarai za su dawo ko ba za su dawo ba to wannan ita ce mas'alar da malam yake tattauna akai yace walam yazal fi nafsi shay'un min hadhihi almas'ala har zuwa yanzu akwai wani kaikayi ko wani abin da har yanzu ban gama tantance shi ba a raina dangane da wannan mas'ala walam azal harisan ala as-sawab fiha kuma ban gushe ba ina mai matukar kwadayin in gane menene daidai a cikin mas'alar wa ma ra'aytu ahadan shafa fiha kuma ban ga wani da yayi gamsasshiyar magana akan ta ba wallazi yadhharu li amma abinda ni ya bayyana gare ni wallahu ta'ala a'lamu Allah shine mafi sani wa bihi almusta'anu kuma da shi ake neman taimako wala quwwata illa bihi kuma babu wani karfi sai tare da shi annal hasanati wasayyi'at abinda ya bayyana gare ni shine cewa kyawawan ayyuka wasayyi'ati da munana tatadafa'u wa tataqabalu suna turereniya da juna suna fuskantar juna wa yakunu alhukmu fiha lilghalibi kuma hukunci ko nasara daga karshe takan kasance ga mai rinjaye wato ga wanda yafi karfi wa huwa yaqharu almaghlub yakan rinjaye wanda yake abin rinjaye wato wanda aka fi karfi wa yakunu alhukmu lahu ya zama shike da nasara hatta ka anna almaghluba lam yakun har ya kasance wanda aka galaba ko wanda aka murkushe aka fi karfi ya zan da shi da babu daya fa idha ghalabat ala al-abd alhasanat dafa'at hasanatuhu alkathiratu sayyi'atihi yace idan kyawawan ayyuka su suka yi rinjaye ga bawa to kyawawan ayyukan nan nasa masu yawa sai su tunkude munanan ayyukansu wa mata taba min as-sayyi'ati kuma duk sa'ar da ya tuba daga wani mummunan aiki tarattaba ala tawbatihi minha hasanatun kathira sakamakon wannan tuba sai ya samu ayyukan kwarai ko ladaddaki masu yawa qad turbi wa tazidu ala hasal al-hasanati allati habitat bis-sayyi'a kyawawan ayyukan sa ko ladaddakin da zai samu suna iya karuwa su habaka har ma su dara wato har ma su dara wancan kyakkyawan aikin da ya rushe saboda laifin da yayi fa idza azmat at-tauba idan tubar tashi tai karfafa wa sahhatta inganta wa nasha'at min samimil qalbi ta samu asali daga kokon zuciya ahraqat ma marrat alayhi min as-sayyi'at sai ta kone dukkan wani abu da ta bi ta kansa na munanan ayyuka hatta ka annaha lam takun har ya kasance munanan ayyukan kamar basu ma taba wakana ba fa inna at-ta'iba min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu domin wanda yake ya tuba daga zunubi kamar ba shi da zunubin ne wato bala yake cewa abinda yake fahimta daga wannan mas'ala dangane da kyawawan ayyuka da munana ci kyawawan ayyuka da munana na mutum sukan fuskanci juna suna kokawa da juna ne wanda yafi karfi daga cikin su wanda yafi galaba daga cikin su to shi zai yi rinjaye ya mulkushe dayan a wayi gari dayan da shi da babu duk daya ci saboda haka idan ya kasance kyawawan ayyukan da yayi suna da yawa yawan da yasa har za su iya mulkushe munanan ayyukan sa wato kyawawan ayyukan su fi munanan ayyukan yawa to sai su zama sun mulkushe munanan ayyukan sun ainihin turmushe su har ya zama kamar ma ba a yi su ba sun gushe gaba daya ce sannan idan mutum ya tuba to sakamakon tuban nan tashi zai samu kyawawan wato ladan kyawawan ayyuka sakamakon tubar da ya yi tuba ta gaskiya sai Allah ta'ala ya bashi kyawawan ayyuka waɗannan kyawawan ayyukan da zai bashi in aka kwatanta su da kyakkyawan aikin da ya yi kuma ya yi wani laifi aka rushe masa shi sai ya ga waɗannan kyawawan ayyukan da ya samu bayan tuba sun ma ɗara waɗancan sun fi su yawa saboda haka kaga bai yi asara ba ce to duk sanda tuban nashi ta yi ƙarfi kuma ta zan sahihiyar tuba ce da ta samo asali daga zuciya to dukkan wani mummunan aikin da za ta bi ta kansa sai ta kona shi wannan tuban sai ta kawar da wannan mummunan aikin ya zama kamar bai taba yi ba fa inna at-ta'iba min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu na hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu mai tuba daga zunubi kamar marar zunubin ne to shine zai kawo mana wasu wani dalili a nan wanda zai nuna cewa yayin da mutum ya yi aiki mara kyau a baya ya yi aiki mai kyau kuma a lokacin da ya yi aiki mai kyau din nan kuma yana aiki mara kyau kuma daga baya ya zo ya karɓi musulunci ko ya zo ya gyara aikinsa to waɗancan laifuffukan da ya yi na baya za a share masa su sannan ayyukansa da ya yi na baya ba zai rasa ladansu ba shine sai ya kawo hadisin Hakim ibn Hizam وقد سأل حكيم بن حزام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي حكيم بن حزام ياتم بي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عتاقة وسلة وبر فعله في الشرك قمد انت باي دي ييتي دا ساد زمنشي دي ييتي دا الهيري دي ييتي ألوك تنجينا مشرك انسا ألوك تنجينا أرنا سبي مسلين تبا أما ياتي انت باي sayensu da kudinsu ya ce su tafi ya'yan tasu sun zama ya'ya ya yi sada zumunci ma'ana ya kyautata wa na kusa yayin da suka shiga bukata ko ma yanzu su nuna bukatar su ba ya yi ayyukan alheri da yawa to shine bayan ya musulunta yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam hal yusabu alai za a masa sakayya akan waɗancan ayyukan da ya yi lokacin jahiliya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aslamta ala ma aslafta min khairin ka musulunta a bisa abinda ka riga ka gabatar na alkhairi a wannan hadisi ne sahihi yana cikin sahih al-bukhari da muslim sunan an-nasa'i da musnad na imam ahmad da littafai da yawa na hadisi sun rawaito hadisi ne mashhuri hadisin hakim ibn hizam cikakken sunan shi ne hakim ibn hizam ibn khuwailid ibn asad al-asadi dan wato abin nan a dan uwan nana Khadija ne wato nana Khadija kamar gwaggwansa ce Hizam ibn Khuwailid ita kuma Khadija bintu Khuwailid to Hizam ibn Khuwailid shine mahaifinsa so Hakim mutum ne wanda tun a lokacin jahiliya yana daga cikin mutane masu kirki gashi dai a cikin a lokacin jahiliya yake rayuwa bai shiga musulunci ba bai karɓi musulunci ba amma yana daga cikin masu waɗanda ake lissafawa daga cikin mutane masu kirki tun yana ɗan shekara 15 aka shigar da shi darun nadwa kusan darun nadwa kamar majalisa ce kamar kace parliament ne inda manyan ƙuraishawa dattawa ake haduwa a yi shawarwari idan wani abu ya taso na yaƙi ko na zaman lafiya wani abu ne da ya tunkaro gari ana so a dattawa su zauna su tattauna su yi meeting to shi tun yana dan kankani saboda tunani da Allah ya bashi da nutsuwa Hakim Ibn Hizam an sa shi an bashi membership a cikin dattawa gashi yaro ne karami sannan kuma dan kasuwa ne da Allah ta'ala ya bashi wadata sannan kuma yake alkhairi da abinda Allah ta'ala ya bashi yana fada da bakin sa yace a jahiliya tun kafin ya zama musulmi tun yana jahiliyar sa ya yanta bayi 100 sannan ya bada raquma fi sabilillah aje a hau 100 ya bada raquma 100 ya yanta bayi 100 yace bayan ya musulunta ma yayi irin wannan ya yanta bayi 100 sannan kuma ya bada raquma 100 kaga 200 kenan shine wanda ya sayi Zaid ibn Haritha ya sayo wa nana Khadija ya bata shi ita kuma ta bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yanta shi to shi Hakim ibn Hizam shine ya sayo shi ya kasance lokacin da aka sanya Annabi sallallahu alaihi wasallam da dangin sa Banu Hashim aka yi musu abinnan aka sa musu takunkumin tattalin arziki aka fitar da su daga cikin garin Makka aka mai da su cikin duwatsu aka hana kowa yayi harka da su kowa yayi mu'amala da su to a wannan lokacin shi Hakim ibn Hizam yakan je ya sayi kayan raquma 100 na abinci ya zo daidai inda suke kore raquma ya ce duk a kwashi abin da yake kansu duk wanda abu da ake bai musulunta ba saboda ya yi ayyukan alkhairi ba kaɗan ba to bai musulunta ba sai amul fathi sai shekara ta 8 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya halarci ghazwatu hunain ya halarci hisar ta'if lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo zai bada ganima ta hunain shi yana daga cikin mu'allafati qulubuhum tunda bai dade da musulunta ba raqumi 100 annabi ya bashi annabi ya bashi raqumi 100 dan da farko da aka bashi tun sabon musulunci ne sai ya ga yayi kadan sai ya ce a kara masa sai ya ce a kara masa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce da shi kaga wannan inna hadhal mal hulwatun khadira فمن اخذها بسخاوه نفس بورك له فيها ومن اخذها بسخاوه نفس وحسن اكله بورك له فيها ومن اخذها باستشراف نفس وسوء اكله لم يبارك له فيها kaga wannan dukiya da kake gani wani abu ne mai ban sha'awa mai dadi abu ne mai ban sha'awa khadira mai ban sha'awa sana abu ne ko mai dadi a ce kana da shi annabi ya ce ke duk wanda ya nemi wannan dukiya bisa khawati nafsin da wadatar zuci wasu ukula sannan ya ba da hadama ba to sai Allah ya masa albarka cikin abin da ya samu wanda kuma ya ce zai nemi wannan dukiya da hadama da kuma wato rashin wadatar zuci annabi ya ce to ba za a sanya masa albarka a ciki ba to daga nan sai ya ce ya rasulullahi ko da daga wajenka ne ya ce ko daga wajena ne ko ni ne aka nema aka wato mutum ya kasa hakuri ya ce a kara masa to ya ce to ya rasulullahi ni daga yanzu ba zan kara neman komai a gurin kowa ba saboda haka hatta a fadinsa abinda ake bayarwa lokacin khalifancin abubakar lokacin khalifancin umar dukkan wani mutum a daular musulunci yana da albashin da ake bashi to shi bai taba karban nashi ba sayyidina Umar yace na kira shi amma ya ki zuwa ya karba saboda tun daga lokacin bai kara karbar wani abu a gurin kowa sannan kuma da ya mutu sai ya kasance yana daga cikin Quraisha wanda suka fi kowa kudi tara kudi Allah ya albarkaci dukiyarsa hadisansa za ku ga yana da hadisai kusan 40 a musnad dinsa za ku ga da yawa harka ciniki ne annabi yake masa bayani hadisin la tabi ma laysa indak ayi hadisin sani kada ka sayar abinda baya gurinka kada ta tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam harkar kasuwanci da sauransu ya rayu shekara 60 a jahiliya tunda an haife shi ya girma annabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi kafin shekarar giwa da shekara 13 kuma yayi shekara 40 da in kai a musulunci wasu suna cewa 60 ana cewa ya abin nan ya rayu 60 a jahiliya 60 a musulunci to amma zahabi yana cewa a'a rayuwar da ya a cikin musulunci ba tafi 40 da wani abu ba ya rayuwa 40 da wani abu a cikin musulunci shine yana daga cikin waɗanda suka yi wa sayyidina Usman wanka da daddare suka kai shi makabarta tunda a lokacin kun san ƴan tawaye sun cika garin Madina saboda haka ba kowa iya fitowa jana'izar sayyidina Usman ba to Hakim ibn Hizam yana daga cikin wanda suka fita jana'izar sa suka binne shi da daddare yana daga cikin manƙabarsa a cikin Ka'aba aka haife shi mahaifiyarsa ta shiga Ka'aba ita da mata haka irin shigar da ake tun jahiliya naƙuda ta zo mata a gurin suka yi mata shimfiɗa a nan ta haife shi to shine wasu malamai suka ce babu wani wanda ya tarayya da shi a wannan manƙabar banda shi babu wani wanda shi aka haifa a cikin abin nan a cikin Ka'aba to da shine Hakim ibn Hizam yayi ayyuka da yawa na alheri a lokacin jahiliya har ma lokacin musuluncin ya ci gaba dan yana daga cikin maganganun sa cewa idan ya waye gari da safe ya leka kofar gidansa bai ga mai bukata ba bai ga wani ya zo ya kawo kuken sa yana son wani taimako ba to nakan ce yau fa Allah ya so ya jarrabe ni da wata musiba ina fatan Allah ya bani lada akan wannan jarrabar kasancewa babu wanda zai taimake shi to shi yana daukan wata jarraba ce Allah ya to Allah ka bani lada akan wannan jarrabar kawai abinda za ku fahimta a wancan jil din a wancan lokacin masu zuwa su yi roƙon ba yawa saboda akwai wadatar zuci amma yanzu duk kudinka sai ka kosa duk taimakonka sai ka gani to amma dai wannan yana nuna maka yadda shi ya dau taimakon saboda ka wanda yake taimakawa shi yana ga shi ake taimaka da ake karbar taimakonsa ba shi yake taimakawa ba to shine yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam an itaqatin wasilatin wa birrin fa'alahu fi shirk yana mushriki ya yanta bayi ya sada zumunci ya kyautata ya kusa to shin zai samu lada ko ku a'a shikenan wadancan da yayi din sun ya abinda yayi shikenan ya tafi sai annabi yace da shi aslamta ala ma aslafta min khair ka musulunta a bisa abinda ka gabatar na alkhairi lokacin da yake kafiri duk da cewa abinda yake yi ya dace da shari'a ya dace da da'a tunda abinda ya shafi sada zumunci da taimakon mai bukatar taimako da ƴan tabbayi duk wani wani abu ne da shari'a ta zo da su saboda haka an samu muwafaka a da'a na dama shi ne muwafaka a samu muwafaka an samu muwafaka sai dai kuma shi lokacin da yake yi ba wai yana yi bane ibtiga mardatillah ba tare da ya san wanda yake yi wa taqarrubin ba bai san hakikarin sa ba saboda shirka su ta jahiliya shirkan mushrikan maka ai su ba su yarda akwai alkiyama ba bare har su hararo cewa suna yi ne dan Allah ya saka musu da gidan aljanna ba wannan saboda haka shi a tunaninsa dai kawai aikin kirki ne dai baraye amma ba wai da tunanin cewa akwai wani lada ba da zai samu to shine wasu malamai suka ce to ya za a yi mutumin da zai yi aiki ba tare da yana yi sa dan Allah ba duk da cewa aikin ya dace da shari'a amma bai yi shi dan Allah ba ya yi shi a halin kafirci a lokacin da yake yi bai san ma dan wa yake yi ba kuma a ce zai samu ladan sa to ahlul kalam musamman mu'tazila da waye sai suka ga cewa dole a yi tawilin hadisi dole a bankara ma'anar hadisin kar a bar shi a haka dan ba haka ba to sai a ce mutun yayi ayyukan alkhairi a lokacin kafircin sa ya musulunta kuma an bashi ladan aikin da ya a lokacin kafirci su suna ganin haka ba za ta yiwu ba don haka wasu sai suka yi ta kokarin sai sun bankara abin wasu suka ce abinda ake nufi ana nufin aslamta ala ma aslamta min alkhairi cewa ayyukan da kai ta yi na alkhairi a jahiliya za su taimaka maka ka saba da aikin alkhairi ko da ka musulunta sai ka ci gaba da dorawa kan an gane ko wato zai zama maka adatan wa tiba'an da zaka samu saukin tafiya dorewa akai suka ce wai haka annabi yake nufi wasu suka ce a abinda ake nufi ana nufin kai abinda ka samu yabo na al'umma a lokacin jahiliya to wannan yabon zai ci gaba da bin ka har zuwa yanzu bayan musuluntar ka wasu suka ce a wannan abin da kai a jahiliya na aikin alkhairi saboda shi Allah zai taimaka maka kai kwatankwacin irin sa a musulunci kaga ne duk ba a hau da hadisin ba akan doran sa to wasu daga cikin muhaddiqun waɗanda suke bin abu keke da keke kamar Ibn Battal a cikin sharhi sahih Muslim suka ce babu abin da zai hana Allah ta'ala ya bashi lada akan aikin da ya gabatar lokacin da yake jahiliya ba abin da zai hana haka lokacin da yake jahiliya yana aikin babu maganar lada da zai mutu ba zai samu wani lada a gurin Allah ranar gobe kiyama ba amma in ya musulunta to Ubangiji ta'ala na iya juya masa waɗannan ayyukan da ya yi na laifuka Allah ya juyar da su su koma hasanat saboda Allah ta'ala ya faɗa a cikin littafin sa wanda zina la yad'una ma Allah ilahan akhara wa la yaznun wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhludu fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima to kaga ubangiji ta'ala ya faɗi shirka walladhina la ya'buduna ma'a Allahi ilahan akhar ba sa kiran wani su hada shi tare da Allah tace shirka ba sa kashe wata rai ba bisa gaskiya ba ba sa zina Allah ya ce duk wanda yayi haka to zai gamu da laifuffuka manya-manya a gurin Allah kuma za a rubanya masa azabar da zai dawoma a cikin ta sai Allah ya ce sai dai wanda ya tuba ya yi imani kuma ya aikata aiki na kwarai fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat to waɗannan Allah na juya ayyukansu yana jujjuya ayyukansu munana su koma kyawawa to kaga cikin abin da aka faɗa akwai maganar shirka walladhina la ya'buduna ma'a Allahi ilahan akhar ومن يفعل ذلك اي يفعل المذكور ذلك المذكور ده abin da aka ambata din a baya wanda yayi haka ga sakamakon da za a yi masa kuma abin da zai nuna maka siyakin ma na kafirai ake nufi wa yakhludu fihi muhana ba kafiri ba dan mutun ya mutu yana zina ba a cewa zai dawoma a wuta amma nan an yi maganar dawoma a wuta sai ke nuna maka kafiri ake magana to duk da cewa su masu wancan ra'ayin na farko basu bar wannan ayat ta tafi a haka ba ita ma sun yi ta tattaunawa akai cewa wannan abun ta yi a duniya ake nufi hasanat abinda ake nufi hasanat ubangiji ta'ala ya kyautata masa rayuwarsa yayi waye duk da cewa in ka ce a lahira ba za a bashi kyakkyawan sakamako ba ina za ka samu wannan ina za ka samu cewa ba za a saka masa ba sun kawo ayoyi wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara yawma tajri kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا تو wadannan duk ayoyi da suke in kai mumuna aiki sai ka ganshi a ranar gobe kiyama saboda tunda ya sun yi mumuna sai sun ganshi ba maganar a share musu mumunan su a maida musu kyawawa da hada hayar wa wudi alkitab tara almujrimina mushfiqin mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada ce to duk wadannan kuce suna nuna cewa ai ba za a bin nan ba to wannan ana maganar wanda ya mutu bai tuba ba in ayyuka yayi munana ya mutu bai tuba ba amma in har ya tuba to Allah ya kankare masa don haka babu maganar a nuna masa shi koda an nuna masa su koda ba a kankare masa ba in ya kasance mutumin kware ne Allah ta'ala na iya gafarta masa sayyi'a din akwai hadisi yana cikin sahihul bukhari mukhtasaran amma imam muslim an-nasa'i ya fitar da shi hadisin abu sa'id al-khudri da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idza aslama al-abd fa hasuna islamuhu kataba Allahu lahu kull hasanatin kana azlafaha ci wamaha anhu kull sayyi'atin kana azlafaha thumma kana al-qisas fal hasanatu bi 10 amsalha ila 700 dha'fin illa an yatajawaz Allahu anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam ci idan bawa ya muslimta idza aslama al-abd fa hasuna islamu idan bawa ya musulunta sannan musuluntarsa ta kyautar wato musuluncinsa yayi kyau wato ya shiga musulunci kuma ya rike musulunci ba ya shiga musulunci bane dan yayi ta barace ya shiga musulunci saboda musuluncin yake so ya gamsu da musulunci annabi yace kataba Allahu lahu kull hasanatin kana azlafaha Allah zai rubuta masa dukkan wani aikin lada da ya kasance ya gabatar da ita ma'ana ya gabatar da aikin ladan kafin musuluntarsa wa muhiyat anhu kullu sayyi'atin kana azlafaha a shafe masa dukkan wani laifin da kana azlafaha wanda ya kasance ya gabatar da ita thumma kana al-qisas sannan kuma sai a zo a yi lissafin zubeban ƙwaryata fal hasanatu bi 10 amsalha a dawo a ce to duk kuma hasana da zai za a ninka masa ita sau 10 a can wanda yayi kafin musuluntarsa hasana bi hasana an gane kafin musuluntarsa yayi aikin lada daya ladansa kenan ba za a ninka ba yayi mummuna za a goge masa shi nan a bashi hasana din can a goge masa sayyi'a sannan daga baya a zo a yi wannan lissafin sabo alhasanatu bi 10 amsalha duk aiki da yayi kuma mai kyau sai a ninka masa ladan sa 10 ila 700 dha'fin har zuwa ninkin 700 sannan annabi ce wasayyatu bi mithliha ita kuma mummuna aiki da zai yi sai a bashi kwatan kucinta ci illa an yatajawaza Allahu anhu sai dai in Allah ya yafe masa to kaga wannan yana nuna kenan kafiri abinda yayi na hasanat a lokacin kafircin sai yusabu alaiha ana sakanka masa akai amma da sharadin wato ana sakanka masa akan aikin sa na kware kuma ana shafe masa laifuffukan sa da yayi kafin wato musuluntarsa amma da sharadin ya kasance hasuna islamuhu ai musuluncin nasa ya kyautatu sannan kuma ya bar waɗancan laifuffukan da yake yi ba ya musulunta ba kuma ya ci gaba da shangiyarsa ya musulunta ya ci gaba da neman mata a duk ya yanke waɗannan laifuffuka da ya yi wannan shi ne abinda Imamu Ahmad ya yi nassi a kansa cewa idan kafiri ya musulunta kuma musuluntarsa ta yi kyau kamar ɗaya da zahirin hadisin ya nuna ya bar laifuffukan da yake yi to Allah ta'ala zai canza masa waɗancan laifuffukan zai ba shi hasanat ɗin da ya yi a lokacin da yake jahiliya ko kafircinsa sannan kuma zai goke masa waɗancan laifuffuka hadisin da al-bukhari da muslim suka rawaito shi daga abdullahi dan mas'ud yana ƙara ƙarfafar wannan hadisin abdullahi dan mas'ud yana cewa ya rasulullah anu akhadhu bima amilna fil jahiliya ibnu mas'ud yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah za a kama mu da abin da muka aikata a lokacin jahiliya, laifuffukan da muka yi a jahiliya za a kama mu da su? Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi ansa yace, amma man ahsana minkum fil islam fala yu'akhadhu biha, wanda duk ya kyautata musuluncin sa, ya kyautata a musulunci, to ba za a kama shi da laifin da ya a jahiliya ba. Wa amma man asaa ukhidha bi'amalihi fil jahiliyyati wa bil islam, ukhidha bi'amalihi fil jahiliyyati wal islam, amma wanda ya shigo musulunci kuma ya ci gaba da katubarsa bai daina abin da ya kasance yana yi ba lokacin jahiliya, to za a kama shi da wancan laifin, kuma za a kama shi da wanda ya yi a musulunci. Kaga ya nuna ashe sharadin ka kubuta ka samu lada shine husnul islam, musuluncin ya zama ya kyautatu, sannan kuma ya kasance ya bar laifin da yake a lokacin da yake jahiliya. To dan haka duk wanda ya shiga musulunci to ayyukansa na da yayi mai munana an shafe masa. Lokacin da Amr ibn al-As kamar yake cewa sai muslim, Amr ibn al-As yazo musulunta, sai yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam, bayan yayi kalmar shahada sai ya cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam, uridu an ashtarit, ina so in kafa sharadi. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye shi, tashtaritu madha, wala sharadi zaka kafa? Yace an yughfara li, a gafarta min laifukana. Annabi yace, amma alimta anna al-islam yahdimu ma qabla, baka san cewa musulunci yana rushe abin da aka yi na bayan sa ba? To wannan zaka fassara shi da cewa al-islam, ana nufin al-islam al-kamil al-hasan, saboda ya dace da hadisin Abdullahi dan Mas'ud, ana nufin musuluncin da ya kyautatu, amma musuluncin da aka faɗe shi da baki, to ko ya musulunta in dai ba ya kyautata musuluncin ya bar waɗannan laifukan ba, to in aka tashi masa lissafi matukar ya ci gaba da su, to aka tashi masa lissafin har na baya ne. Akwai hadisi da Al-Bazzar da Tabarani suka ruwaito da Abu Nu'aib a cikin mu'jam as-sahaba, kitab as-sahaba nashi, hadisin wani sahabi da ake kira Abi Tawil Shat ko Shat bil Mamdud, yake cewa ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yake ara'aita man amila adh-dhunuba kullaha wa lam yatruk minha shay'an wa huwa fi dhalika lam yatruk hajatan wala dajatan illa ataha, fa hal lidhalika min tauba, yace mutumin da ya aikata zanubai dukkan zanubai, kaga kafirci ya shiga da koma mai duk da shi ake yi, sannan lam yatruk minha shay'an, ba wani laifi da ya bari faci sai da yayi, wa huwa fi dhalika lam yatruk hajatan wala dajatan, bai bar karamin laifi bai bar babba ba, wato shi kowane laifi kawai dan takife ne yake, to shine yace fa hal lidhalika min tauba, wanda zai iya tuba? Annabi yace fa hal aslamta, ka musulunta ne? Sai yace amma ana fa ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah, ni dai na shaida kai babu abin bauta da gaskiya sai Allah, kai ko manzon Allah ne. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi, taf'alu alkhairat wa tatruku as-sayyi'at fa yaj'alu Allahu laka khairatin kullahunna, kabar ka aikata alkhairi kabar mummuna, sai Allah ta'ala ya sanya maka su dukkan su zama alkhairi, kaga fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasana. Sai yace ya rasulullahi wa ghadarati wa fajarati, da yaudarar da nayi tayi da fajircin da nayi tayi har da su? Manzo Allah ya ce da shi, na'am har su. Qala Allahu akbar Allahu akbar, sai ya tafi yana takabbara, fa ma zala yukarriruha hatta tawara, abin ya birge shi ya masa girma, saboda bai gushe bai da tattafada Allahu akbar Allahu akbar har ya bace da gani. Saboda haka Ubangiji ta'ala yana kankarewa mutum laifukansa ya mai da su lada, ya mai da su abin nan, ya mai da su hasanat. Akwai hadisin Abu Dharr wanda yana cikin sahih Muslim, Abu Dharr yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inni la a'lamu akhir ahli aljannati dukhulan aljanna wa akhir ahli an-nari khurujan minha رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال أعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا وعملت يوم كذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول يا رب قد عملت أشياء لا أراها هاهنا قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه أبو ذر الغفاري يجي ناجى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينجي وناسا nakar mutun na karshen shiga aljanna kuma na karshen fitowa daga wuta saboda ka shine karshen wanda za su fito daga wuta cikin mu'minai ko musulmi don haka tunda shine na karshen fitowa daga wuta shiga ka shine na karshen shiga aljanna zalla ce na san shi ce za a zo da shi ranar gobe kiyama kawo shi gaban Allah ta'ala sai a ce أعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها كنونا مسا تكدن ليفكن سأما كنانا كوي مسا مينيا يا سندسو أما أنونا مسا كنانا كوي تو سيارك غير مسا شواتو رانر كذا دا كذا كاي كذا دا كذا رانر كذا دا كذا كاي كذا دا كذا أي تغير مسا أيو كان دي amma kananan laifuffuka ne in aka kwatanta su da manya-manyan da ba a fito masa da su ba fa yaqulu na'am yace eh nayi babu ja la yastati'u an yunkir wa huwa mushfiqun min kibari dhunubihi an tu'rad alayh bai iya cewa bai yi ba amma abinda yake cike da tsoron sa a fito da manya wanda shi yake tsoro da haka kananan ba matsala nayi to amma a ransa aka fito da manyan ko za a ce a maida shi to sai a ce da shi fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasana to dukkan wani laifi da kai mummuna an cike gurbin sa da kyakkyawa sai ce ya Allah ya rab qad amiltu ashiya'a wa la araha nayi fa wasu akwai ba wasu ɗan abubuwa ba amma ya Allah akwai kuma wasu abubuwa to kada sai an tafi a ce a dada shi to gara ai gaba daya a san an warware ce ya rab qad amiltu ashiya'a wa la araha hahuna to yadda kuka yi dariyar nan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dariya hatta badat lawajizuhu har sai da aka ga fiƙoƙin sa wato ya bashi dariya to kaga duk waɗannan nususu ne waɗanda suke nuna cewa idan mutum yayi laifi yayi kyawawan ayyuka sannan yazo yayi wani laifin da za a iya rusa masa ayyukansa waɗanda wancan satin muka yi ta magana akan su to sai ya tuba kuma ya kyautata tubansa ya kasance daga zuciyake to Ubangiji ta'ala na iya jirkita masa waɗancan munanan ayyukan su zama kyawawan ayyuka Ubangiji ya masa sakayya da su a ranar gobe kiyama to shi da malai yace fa hadha yaqtadi anna al-islam a'ada alayhi thawaba tilka al-hasanat wannan yana hukunta cewa ko yana nuna cewa musulunci ya dawo masa da ladan waɗancan kyawawan ayyuka da yayi wato shi Hakim Ibn Hizam musulunci ya dawo masa da ladan waɗancan kyawawan ayyuka da yayi allati kanat batilatan bishirki waɗanda suka lalace saboda shirka saboda shirka duk aikin da mutum zai inda da shirka la in ashrabta la yahbatanna amaluk wala takunanna min al khasirin in har za ka yi shirka to aikin ka ya tafi kenan komin kensa to tunda a shirka yake sannan yayi aikin kirki to ayyukan ba su da wata kima a gurin Allah ta'ala. To amma musuluncin sa, musuluntar sa ta dawo masa da ladan waɗancan ayyukan da suka rushe. Falamma taba min ash-shirki ada ilayhi thawabu hasanatihi al-mutaqaddima, yayin da ya tuba ya bar shirka sai ladan waɗancan kyawawan ayyukan da suka gabata sai su dawo masa. Fa hakaza idza taba al-'abdu tawbatan nasuha, to idan wannan kafirci ne mutum yayi shirka ce yayi, yayi hasanat yake shirka, aka ce in yayi musuluncinsa ya kyautatu to waɗancan hasanat din za su dawo. To ina kuma ga musulmi wanda shi musulmi ne bai fita daga musuluncin ba, amma yayi wani abin da ya rushe masa aikinsa na baya sai ya tuba, to dan me shi ba za a yadda cewa za a dawo masa da waɗancan ladan da aka abin nan. Idan wannan kafiri ne, wa yafi saukin sha'ani a gurin Allah, musulmi mai laifi ko kafiri mushriki? Babu shakka musulmi mai laifi ya fi saukin sha'ani. To Allah ta'ala ya tagomashinsa da rahmarsa ga kafiri da ya musulunta ya kyautata musuluncinsa, amma musulmin da ya tuba daga laifin da ya yi Allah baki masa wannan tagomashin, kasan ba za a faɗi haka gangane da Ubangiji ba. To shine malam ya ce fa hakaza idza taba al-'abdu tawbatan nasuha, haka nan idan bawa ya kyakkyawar tuba sadiqatan, tuba wacce take ta gaskiya, khalisatan wacce yayi ta dan Allah, ahraqat ma kana qablaha min as-sayyi'ati, to duk abin da ya gabace ta na laifuffuka sai ta kona su, sai ta kona waɗannan ayyukan munanan ayyukan da suka gabace ta. Wa a'adat alayhi thawab hasanatihi, sannan su dawo masa da ladan ayyukan sa na kwarai. Yuwaddihu hadha, yace abinda zai kara zama misalin da zai bayyana wannan, ce abinda zai kara fito maka da wannan fili ka fahimta, ce anna sayyi'ati wadh-dhunuba hiya amradun qalbiyya, ce munanan ayyuka da zunubai cututtuka ne na zuciya. Kama anna al-humma wal awja'a amradun badaniyya, kamar yadda zazzabi da sauran cututtuka ne na jiki, to haka su kuma zunubi suke cuta na zuciya. Wal marid, wanda yake ba shi da lafiya, yana zazzabi ko yana ciwon kai ko wani rashin lafiya ya same shi, idza ufiya min maradihi, sanda zai samu lafiya ya warke daga rashin lafiyarsa, afiyatan tamma, cikakkiyar warkewa, ya warke sarai, adat ilaihi quwwatuhu, ai sai karfinsa ya dawo jikinsa. Wa afdalu minha, wani lokaci ma ya samu ya fi dama lafiya, hatta ka annahu lam yad'uf, ka ganshi kamar bai taɓa rashin lafiya ba, wanda da a kwance yake ko tashi baya iya yi ana dubo shi, amma sai ka ganshi kamar ɗan zaki yana kara kainarsa, ya dawo cikakken mutum mai lafiya, wataƙila ma ya fi da lafiya, tunda garin neman wannan maganin cutar, wataƙila sai ya samu kuma magunguna za su warkar masa da wasu cututtukan da bai san ma da su ba, ko garin neman maganin wannan cutar sai likitoci su gane ai akwai ma wata 'yan matsala gu kaza, wanda da bai san da ita ba, saboda duk sai ya samu magungunan su sai ya sha, sai ya samu sauki da izinin Allah, saboda haka sai ya dawo da lafiyarsa fiye da ta da, fiye da wacce yake da ita kafin ya rashin lafiyar. To fal quwwatu al mutaqaddima bi manzilati al hasanati wal marad bi manzilati al dhunub, yace to waccan karfin nashi, wannan karfin nashi da ya gabata kamar hasanat din sa ne, haka da rashin lafiyar sa kamar zunuban sa ne, was sihhatu wal afiyatu bi manzilati at tauba, lafiyar da ya samu kuma kamar tuban sa ne, sawa'un bi sawa. وكما ان من المرضى من لا تعود اليه صحته ابدا لضعف عافيته, kamar yadda ka sani a cikin marasa lafiya akwai wanda lafiyar tashi ba za ta taba dawowa ba saboda raunin warakar da ta same shi, raukar ba warakar kirki bace, haka dai sama an dan bashi abinda zai dan gyagije kadan, amma cutar tana cikinsa tana cinsa, to kaga zai ta zama da cutar ba warkewa yayi ba. Wa minhum man ta'ulu sihhatuhu kama kanat, wani kuma ya dawo da lafiyarsa kamar da yadda take litukawul al-asbab wa tudafi'aha dan wannan rashin lafiyar ta wato kokowa da abubuwan da suka ja masa rashin lafiyar ta ije masa su wa ya'udul badanu ila kamalihi al-awwal jiki ya koma zuwa ga kamalarsa ta farko wa minhum man ya'udu asahhu mimma kana daga cikin koma su rashin lafiya wanda zai warke wani sai ya dawo fiye da yadda ya dawo da lafiya fiye da tada wa aqwa ya fida karfi wa anshat ya fida nashadi kazar kazar liquwwati asbabil afiyati wa qahriha saboda karfin sababban da suka samun masa da lafiyar da kuma qaharin wato karfin su murkushe wanda suka yi wa cutar wa galabatiha da rinjayin da suka yi akan cutar li asbabid dhafi da yadda suka rinjayi suka murkushe abubuwan da suka ja masa rauni din walmarar da rashin lafiyar to kaga yadda mutane suke kaso uku din nan dangane da rashin lafiya wani in yayi rashin lafiya ba zai dawo yadda yake ba ko an samu magani sai dai kawai dai ya dan bar shi dai ya dan samu dan kuzarin da zai iya dan motsi amma dai lafiyar ba za ta dawo kamar ta ba wani kuma ya dawo daidai wa daida ba ya ko ba fallasa wani kuma ya dawo ya fi da lafiya ci to haka ita ma abin da laifuka suke masu ga masu zunubi wani in yayi zunubi ya tuba wato ko ya tuba ba zai gyagije ya dawo yadda yake ba saboda haka sai kaga dai wasu abubuwan da yin suna tabin shi gashi dai an rage amma ko ba a daina duka ba so haka ba zai dawo yadda yake ba inda can mutum ne mai himma da kiyamun laili da azumin nafila da waye da waye da waye da yazo ya lalace ya shiga wasu abubuwa na rashin mutunci na rashin kyautawa karshe dai wa'azi 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 sai dan sauko to amma dai ya daina amma kuma wancan abubuwan da da yake yi na alkhairi kuma dai ya dawo bayan kaga bai dawo kamar yadda yake ba ko da ko ya samu lafiya daga wadancan amma kuma bai dawo kamar yadda yake ba wani kuma sai ya dawo yadda yake ba bai kara gaba ba kuma bai ci baya ba abubuwan da da ya ce ya daina sai ce ya dawo yana yin kayansa kuma amma ko bai kara akan su ba wani kuma sai ya kara saboda ka sai ya samu matsayin da can san da bai yi laifin ba bai same shi ba to shi ne malam ya ce hatta rubbama kana maradu hada sababan li afiyati har ma ya zan rashin lafiyar da wannan da ya yi mai rashin lafiya sai ya zama shi ne dalilin samun cikakkiyar lafiyarsa kama kala sha'iru kamar yadda mawaki shi ne al-mutanabbi yake cewa la'alla atbaka mahmudun awaqibuhu wa rubbama sihhatu al-ajsam bil-ilmi yana magana akan wani wanda yake masoyinsa ne mutumin sa ne amma kuma suka samu batawa har ya zama na wancan ya zo shi masoyin nasa yana ta zargin sa yana cewa kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza to shi ne mutanabbi sai ya maida abin ya zama alkhairi gare shi ce la'alla atbaka mahmudun awaqibuhu wa la'alla zargin nan da kake min da fadan nan da kake ta min ya zama karshen al'amarin sa ya zan abin yabo saboda zan kyautata fiye da yadda nake kyautatawa a dalilin wannan fadan da kake min a dalilin bata maka da nayi har kake min wannan fadan sai ka wani tashbihi wanda zai nuna maka yuwar wancan abin yace wa rubbama sihhatu al-ajsam bil-ilmi yana yuwa jikunkuna su samu lafiya saboda wata cutar ta shige su dalilin wannan cutar kuma sai su samu lafiya daga wasu cututtukan da ba a san da su ba ce fa haka zal abdu ba'da at-taubati ala hadhihi al-manazil ath-thalath to haka bawa yake bayan ya tuba bisa waɗannan matakai guda uku wanda su ne ya faɗa ko dai ya kasa komawa yadda yake ko ya zama daidai yadda yake ko kuma ya ma dare yadda yake ada ce wallahi al-muwaffiq la ilaha ghayruhu wa la rabba siwa Allah shine mai datarwa babu abin bauta da gaskiya sai shi kuma babu wani ubangiji in ba shi ba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh